أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعقله ولقاتل ما سبق ناصر الحج بالهادي والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
يا أيها الذين قولي أولئك إن كنتم تؤمنون بالحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا.
A lokacin da bayan an samu an gama su mutanen Yahudawa na Banu Qurayza, dama tun a farko kuma kafin nan an buɗe Banan Nadir, to daga nan sahabbai shugaba sallallahu alaihi wasallam sun samu abin hannu da yawa saboda ganima da suka samu. Matayen shugaba sallallahu alaihi wasallama su suta sai suka nema rubutun shugaba sallallahu alaihi wasallama, suka nema kamar dukiya a wurin nan Allah sallallahu alaihi wasallama, suka nema kamar basur haka a cikin sha'anin abin hannu haka. To shi ne kamar yadda karamin cikin ruwa ya bukhari da Muslim cewa Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda kaga yana can unguwar da yake a can awali, akwai makocinsa Itbari bin Malik, wanda shi Itbari bin Malik shi ne kamar abokin Sayyidina Umar ne. To wata rana ya zo ya buga masa kofarsa da ƙarfi yake cewa a san mahuwa shin yana nan ne? Sai da Umar ya fito cikin kamar gaggawa yake cewa a ja'al gassani, saboda akwai alharisu bin sham a wancan alharisu wannan mutumin gassanawa dinnan a lokacin ana tunanin haɗo wasu cikin Madina. Sai da Umar sai ya ɗauka shi ne sai yake cewa ai abin da ya fi wannan ne gigita ma ya faru. Ya ce menene? Ya ce ai Allahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'a shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ga da iyalansa kamar an sake su. Shi Itbari ke ga Sayyidina Umar, saboda Sayyidina Umar ya dubu cikin gaggawa yana zuwa sai ya gidan shugaba sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa sai ya shiga ɗakin yana zuwa sai ya shiga gurin yassa ita ce Sayyida Hafsa. Saboda haka ya ji yi mata magana bacin nan shi kenan, kuma sai yi wa Musulama magana cewa ba za su daina haka ba. To har sai da Musulama Allah ya kara mata yadda take cewa yanzu shugaba sallallahu alaihi wasallama bai isa yi wa matansa wa'azi mai nuna musu gargaɗi, sai dai kai ne za ka dinga yi su. Shi ke an ce daga nan sai na Umar sai ya fito, Allah ya kara masa yadda sai ya zo ya samu mutane a masallaci da baki wasu suna ta kuka ɗan shiru. Shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wani abu da ake ce masa kwatashi, sun ce kamar bene haka yake, irin kamar bene ne wanda ake kamar ɗaki ne wanda ake yin sa a sama tsarin kamar bene. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin wannan kwatashi nasa, sai na Umar ya zo, saboda haka ya nemi izinin ya shiga, ba ya masa izini ba, ya kuma neman izini na biyu, akwai an ce wani bawa kuma sun ce Bilali yana tsaya kofar nan wajen yana neman kamar yana iya kofar da shugaba yake. A nan uku ya kuma neman izini, ba an bar izini ba sai ya dawo saboda shayin kar Alkur'ani ya sauka a kansa. Saboda haka to a nan ne sai shugaba sai aka ainihin sai aka kiran shi sai da naruwa yana shiga sai yake cewa ya Rasulullah a ballantan sa'ata shin ya Rasulullah ka saki iyayenka ne? Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce la ban saki su ba. Sai na Umar ya ce Allahu akbar, saboda farin ciki yana kwana ga da hankalinsa ya tashi saboda an zo an ga masa shugaba sallallahu alaihi wasallama ai ya saki iyayensa, hankalinsa ya kasa kuma ga yansa a ciki. Shine har da ya shiga yake cewa sai da Aisha yake cewa yarsa Hafsa kada wannan tobe yana rufin sai da Aisha saboda ta fi kisuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. To shi kenan, to daga nan an ce wannan kutishi da shugaba sallallahu alaihi wasallam, an ce kuma da ya shiga ga shugaba alaihi wasallam yake ta to ya Rasulullah da ya ga inda shugaba yake kwanci gado ne kamar fata ce kawai an tuktukata babu wata shimfiɗa mai laushi. Ya ce ya Rasulullah yanzu ga Kisra ga su daular Farisa ga daular Kaisar suna buɗawa a cikin dumbusaɗi cikin duniya cikin abin da yanzu ya Rasulullah ba da a yi addu'a a ɗan samu wani buɗi ba wanda su ba matan shugaba sallallahu alaihi wasallam abin da suka nema kenan saboda abin da ya zo na fatahi. To shi ne shugaba yake gaya masa cewa to ai su waɗannan su Kaisar da su Farisawa su an gaggauta musu abinsu ne a nan duniya. To wanda mu'min ma yana cewa a duniya sijil mu'min wajen na kafir, ita duniya gabaki ɗayanta sijil kurkuku ce ta mu'mini kuma aljannar kafiri ce. Saboda haka shugaba alaihi salatu wassalam shi ne a cikin ruwayar abin Allah lokacin da sai na Umar ya zo kofar wajen ya zauna sai na Umar yake cewa ya ce na san shugaba alaihi salatu wassalam shugaba sallallahu alaihi wasallama za a san cewa ko na zo saboda ƴata Hafsa ce. Sai yake cewa wallahi lau amara nan da fi sallallahu alaihi wasallam da barar gunin yaha labarar kungunin da ha kaji sahabban annabi ya ce wallahi da a ce manzon Allah zai min izini in sare in kashe ƴata Hafsatu wallahi zan kashe ta. Kaga shi duk wannan abin su ba wani kishin mata ƴaƴan suke ba kishin annabi suke. Saboda haka shugaba da ya yi wata guda sai da ya yi kwana 29 don alkawari ya zai sauko ga iyalansa ba sai ya yi wata guda. To da ya yi kwana 29 sai ya sauko. Da ya sauko su sai da ya sha abin sai suka ce ya Rasulullah an daka alaita shahara. Ai ya Rasulullah wata da ya kai ka ce ba za ka sauko ba kuma ya kai kwana 29. Sai ya ce to ai inda shahara ya kuma ya kuma 29 ai wata yana zama 29. Shi sa muke dinga musu saba da kaga ga shi sun nemi sha'anin kamar wani abu ne in misali na lafaka gurin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa aka tafi aka yi kaurace musu amma da suka dawo su ba ta nan suke ba kawai ai wata ɗaya aka ce za ku mun ga aka kwana 29. To shi ne saboda wannan abin da suka nema sai Allah ya saukar da wannan aya ake ba su zahiri ake ba su zahiri shi ne Ubangiji yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama qul li azwajika ka gaya wa matayenka su sutara ne kuwa in kun tunna dukkan hayatin dunya idan rayuwar duniya kuke so ko kasance kuna son rayuwar duniya wa zinataha da kuma tsawa na duniya abinda kuke bukata kenan fata alai da kuma ciki kunna to ku zo ummukum muta'a wa matubuna an yusai qadru ku zo ummukum muta'a shine ku zo an shar'a ta sunnan ta idan za ka saki mace ka dauki wani abu kamar na canjatawa ka bata to ubin Ubangiji ya ce in dai kuna da rayuwar duniya da kuma duniya to ku zo ku ba ku wannan abin da wata mutu'a shi gida ku ba ku wannan abin ba ku wa usarruhu kunna sara'an jamila sai kuma in sake ku saki wanda yake kyakkyawan saki wanda babu cuta a cikin ka to shi ne aka ce lokacin da shugaba lokacin da wannan ayat ta sauka shugaban Allah suna bayan ya fito daga wannan lokaci nasa to shi ke da sai ya fara da ita sayyida Aisha Allah ya kara mata ita sai ya fara da ita sai ya ce wa inni uridu an a'rudu alayka amra ni ina so in guji miki da wani abu amma kada ki gaggawa hatta tastashiri abuwanki sai kin nemi izinin iyayenki sai da ku ce ya rasulullah wa huwa wannan wani abu ne wanda za ka aka ce kan gaba sai na kan mai iyayena shi ke nan mazala sai karanta mata wannan ayar da ubangiji ya faɗa ta ce a fika ya rasulullah tastashiru abuwayya yanzu akan wannan ne zan nemi izinin iyayena wai ina son duniya ko shugaba akan wannan zan rabu da iyayena sai ta ce bal akhtarullah wa rasulahu wa darul akhirah ta ce bari da ni dai na zaɓa Allah na zaɓi manzon Allah na zaɓi gidan duniya sai ta zaɓi Allah da annabi to shi ke da daga nan kuma sai shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma ya kiwo umar mata ko ya ce aka tambaye ta sai ta ce ita ma ta zaɓi Allah ta zaɓi annabi ta zaɓi gidan laila ta zaɓi zama da shugaba sallallahu alaihi wasallam wato ta wannan za ta ga wato ita duniya a gurin ahlul lahi ba ko ba ta daukar ta da kima shi yasa wata sunna ko da ita sai ahlul sunnah sosai yanzu wanda rashin tabbas ni a cikin duniya da wafi da duniya gashi mata suna neman kamar mafaka kamar sha'anin mutum misali cikin duniya shugaba ya tura wannan ga can kuma hadisi da kuma sai da Fatima da duk tana neman kafiri wanda zai dinga mata hidima aka ba ta zikirin da za ta dinga yi to ta nan za ta ga ashe rashin ilmi sa'i a cikin duniya wata babbar sunna ce ta shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan sai da jari kenan sai mun yi rubutu da wani wanda ba ta duniya ba ta zo za ta fitari da ita a bayan da ita a rabu da ita a zauna aka ba mu komai wannan sunna mun ga ta mun shi wa gabanin mu Allah mun ga ta mun shi wa al-harabi wannan sunna yawwa abiyu ko mun yi wa a rabu da shi ko mun yi wa a rabu da shi kuma a zauna aka ba mu komai mun wannan sunna ka yawwa wa in kuntum turidun Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah idan kuma kun kasance kuna da Allah da mun wasu da gidan lahira to fa inna Allah adda lil muslimin kullu aqdar al malaika wa bi ya ta'ala wa wanda suka musulmi ba su ko ta da su ya karatar da su sakamakon wanda yake mai girma to dukkan su suka zaba zama da Allah da shugaba alaihi salatu wassalam na
wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
to aka ba in zai zo da wani abu to shi ba su ubangiji sai ranka masa yawa alhasalatu bi ashra amsalha ila sabbin atbi ibn ila ma sha Allah gurgudi irin takawwarka da tsayawa da addini to gurgudi irin wannan da ubangiji zai yi ma wajen aikin alkhairi shi yasa kuma shi wanda ba ku sanci ga Allah ba ne sai ki ta'abi ubangiji ba zai taba shi ba to su ko ba ta yaran da sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya kai musu kamar yadda Usman bin Affan ke fada su cewa wannan kamar ana cewa bisa ga kaddarawa ne da a ce za su zo da wani mummunan abu to haka ba ka musu balanta ma ubangiji ya kai su ba za su zo da wani mummunan wani abu ba shine da Abu Abbas yake cewa ma bakat imra'atu nabiyyin qabl yawa tunda ita fashi din malamai sun yi maganganu akan me fashi ta ana wasu sun ce ko ana nufin alfasha sai suka ce to a wasu kace a baki ta ake nufi ana nufin kamar shi shuzi na mata wasu sun fusa ta gaba da shuzi na mata to amma Ibn Abbas ya ce ba a taɓa samun wata mace in dai wannan matar annabi ce a ce ta zo wani abu mummunan aiki ba alfasha ba a taɓa samun wata mace da ta zo daga cikin matayin annabin Allah da ta zo da wani mummuna ba na
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ
in ka taba jarumin Allah da niyyar rashin ladabi ko ka taba jarumin shugaba to ba za ku shirya da Allah ba yawa kamar ana tona tsakuwa da aya ta tsoro kar ban kana jingina da wani ko kai dan wane ne kai dan wani bawan Allah ne ka zo kuma kai ta abin da kaga dama ka ce ai ba mu komai ne a'a kada kai haka ka ji tsoron Allah in ka keta in ka taba Allah ka taba jarumin Allah ko ka taba shari'ar Allah to ba za ku shirya da Allah ba shi yasa mutum ya kiyaye kada a dinga wasa da shari'ar manzon Allah in ka taba shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka taba sallah ko kai taba alula ka ce ba ko bai bai ko kuma alqur'ani ko wani abu da Annabi ya zuru shi ka taba wannan to kamar ka taba shugaba ne Annabi sallallahu alaihi wasallam wa man yaqulu min kulli billahi duk wanda ta yi biyayya ga ubangiji ta kuma ta yi biyayya ga Allah da cikin kuma ta da kuma ban da yake da Allah sallallahu alaihi wasallam ta aikata wani aiki kikkiawar aiki nuta ha ajara ha barkai Allah ya ce za mu ba ka sakamakon tarbiyyar ne yadda idan yadda ka san dai da dabawa yanzu ko wajen haddi ne za ka ji shi da ana rubun ya masa du akan dabawa to su ma ka wanda ka zo da haddi kikkiawa daga cikin ku za ka rubun ya masa rubanye bi in wasu sunni wa anna rizqan karima kuma da mu kana da kasa arziki wa baya bayi wanda yake mai girma a cikin aljanna ma
wa man ya'mal minkum ghayra wa rasulun wa ta'mal salihan mutima adra wa ta'mal
wa kunna qawlan ma'rufa ku dinga karɓar hakki wanda yake kyakkyawa ba tare da yin sawa ba a cikin gurbin ku. Kaga a nan wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana koya musu ladabi yadda za su zauna da annabi, cewa ka ga yadda za ku da mutan Allah, ko ba ku zama kamar sauran mataye ba, ba kamar kowa kuke ba. Yawwa, tunda kuna tare da Rasulullah gayar da bayani Allah ya musu yadda za su mu'amala su da kansu, su kiyaye maka da kansu, saboda suna tare da annabin Allah, suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, shi yasa, to saboda haka shi yasa ta da cikin hadisi yake cewa laifin da duniya wa laifin duniya ne. Yawwa, duk wannan kaga saboda wannan abin da suka nema Ubangiji ne ta saukar da wannan ayoyi kuma ake gaya musu.
Na'am. Wa qala bi yunna kutabbata
a cikin bakunan ku, wala tafarrajna tafarrujan jahiliyyatina, kada ku dinga bayyana zinar ku shine kawai irin tabarrujin da irin na bayyanawar na jahiliyya can na farko, kada ku dinga yin haka. Wa inna salata, ku tsaye da sallah, wa ati da zakata, ku ba da zakka, wa inna Allaha wa rasula, sannan ku ba Allah, ku guji hukumar ban Allah. Kaga a nan wajen kamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zala takadiri, misali idan ka aurar da ƴarka, ai kaga za ka zo ku dinga yawan faɗa, ku ki ce to don mijinki yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza, kun an yi aure da kara turza yana faɗa ce ki dinga hakuri, to shi uku manzo Allah saboda kasaitarsa Allah ne da kansa yake mutuntarsa gurin yi wa matansa wannan, ga kai da za ku zauna da masoyina, shi ne kamar haka ake faɗa, wa aqimu salata, ku tsaya da sallah, wa atina zakata, ku kuma da zakka, wa aqimu Allah wa rasulahu, ku ba Allah ga mu'min kullu sanna kullu shi, kamar haka Allah yake gano cewa shi yake faɗan yadda za su ladabi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yuridullahu an yuzhiba ankum rijsa ahli albayt, dai ne Ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da dukkan ruwan laifi, duk wani laifi ya tafiyar muku da su ahli albayt, ya ku mutanen gidan annabi, wai bai hira kun tafi hira kuma ya tsarkake ku tsarkakewa. To shi yasa kaga nan da yake wa arbaki yutukun na, ku tabbata a cikin bakunan ku. Shi yasa sai da sandoju an ce tun daga nan wajen daga baya kusan ita sai ta daina kama gaba ki daya, kusan kuma dukkan nan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna bakunan su ba su daina fita su kai daga baya, kun ga sun fito sai lokacin aikin hajji, don kusan shi sai ba Umar ma a ba majalisa kusan da kashe ni fansa hana su fita mai sai da lokacin sai da su ba mu yi musu izini su fito su fa aikin hajji, amma sai ya zaɓi zaɓaɓɓun sahabban manzon Allah irin Sayyid ibn Zaid ya ce su za su raka su idan suka toye, idan ayyuki suka zauna a waje to su ba zauna a wajen, sai su je can wani waje su zauna, sannan ga masu gadi suna gadin su, wani yana can gaba wani yana baya. Kuma kaga lokacin da aka yi waqi'atul jamal bayan an kashe Sayyidina Usman, wanda bayan an kashe Sayyidina Usman lokacin aka samu wanda suke da hannu cikin wannan abu, suka runzuma cikin jama'ar Iraki suka tafi, kaga sai da Aisha ta zo ta dace cewa a fito da wannan aiki, tace a gano wanda suke wannan aiki, wanda dalilin haka ne na haukar raƙumi, kaga ta zo ta tafi ta nufo don sai da na alhu a kan wannan dalili. to kaga da taje gurin sayyidina Ali taje wajen rundunar su abin da ya faru ya faru bayan daga baya za ta dawo inda abubuwa sun faru da yawa kaga abin da sayyidina ina da cikin abin da sayyidina Ali ya gaya maka hakan Allah yake cewa wa qarna fi buyutikunna ya gaya maka haka wala taba hujratu bi wujud jahiliyyati illa hajji sayyida Aisha din ku ka Allah ya kara maka yadda daga nan ya sanya wanda suke ya sanya musu da kawo suka ko ta hajji da Madina na kuskurma kuma aula namayu billahi ubdahu ujina da kunni ya tafi mu da dukkanin laifi ya ruwa ya ina annabi kuma ya tsarkake ku tsarkake ba to shine nan wasu musamman rawa da suke su shigo da wannan abu kaga da Allah ya ce wa inna salata ai da mutum mata ne ko da mata ake magana wa atina zakata nan ma da mata ake magana wa atina Allah wa rasulahu duk da mata ake magana can kuma sai ya ce inna malika illahi liyuma aw kuma rajisa kaga kuma nan ne ran mata
sai su ce
ba a ce an kunna ba saboda suka ce to ayyana ba da mata shugaba ake ba saboda sun fitara da wannan to sai aka ce musu ba ayyana ba ba haka ba ne yawa an aka haɗu da maza da mata ana da rinjayen da wanda liti na maza zai haɗa a matar saboda a nan wajen shugaba kansa Ali sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul bait ne sai da Ali yana ciki sayyidina Hassan yana ciki sayyidina Hussein yana ciki su ba matan manzo Allah duk ahlul bait ne saboda haka shi isa aka rinjayar da lamiri na maza ba ce lihi ba an kunna ba sai ka ce lihi ba an kunna rijista na waje
وَقُلْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
وَلَا يُبْدُوا زِينَتَهُمْ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا يَخَافُونَ عِقَابًا لَّا تَكُونُوا أَمْثَلَ أَبِنْ دَأَتِي كَرَنْتَا وَأَجْتَنْتَا كُلُّ مَا أَيُّهُ بِالْإِجْتِهَادِ inna allaha hakika ubudi kana da ibn yushi bane tausasawa ne ga masoyansa khabira kuma masoyin da dukkan nan halittarsa wato shi sa dole ku musulunci zaka yi ko kuma ce in soyayyar annabi zaka yi sai ka so ma ta yar annabi ga baki dole ka ga nan yadda ubangiji ake fito da girman ku ake fado su ake yaba ku ai ubangiji yake ku da karfi ma ubangiji ya ambata cewa na karfi su to idan ka ce addini ba za ka taba irin sai matan manzon Allah ko ahlul baiti ko sahabban annabi to mutum ya rafi gaban addini na'am
innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالزَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالزَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم
ita wannan aya ta sauka ne lokacin da matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taru suke hira da taro suke cewa to me yasa komai sai mu ji ubangiji ya ambaci mazaje maza ba mu ji Allah ya ambaci mataye a cikin ba a yau ambatan mataye ba me da ake ambatan su maza to an ce su matan suka taru suke tambayar Ummu Salama akan haka domin ita tana yin tambayar shugaba sallallahu alaihi wasallam to shi kira sai ta yi tambayar shugaba take cewa ya rasulullah ma balu rabbana yuzkuru rijala fi kitabi wa la yuzkuru nisaa fa nahsha an la yakuna fihinna khairun muna shari ko ba alwaji a gudu kuma san ne to shi kenan sai wannan aya ta sauka Allah ya ce innal muslimina wal muslimat haqiqa muslimai mana su ne wanda musulmai wanda suke kan mukami na islam da kuma musulmai mata wanda suke yadda da Allah suka tsaye da sallah suka bada zakka suka yi azumi suka yi abubuwa na musulunci da maza da mata wal mu'minina wal mu'minat da wanda suka gaskata ubangiji da kuma maza da kuma mata su wal qanitina wal qanitat da masu biyayya ga Allah maza da kuma masu biyayya mata da masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata wasabirina wasabirati da wanda suke yin haƙuri a cikin bawan ubangiji suke dorewa biyayya ga ubangiji kuma suke dorewa gurin bin saban Allah wasabirati su ma mata masu yin haka wal khashina da wanda suke masu ƙanƙanta kansu wal khashiat da kuma mata wanda suke masu ƙanƙanta kansu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da maza masu yin sadaka da mata masu yin sadaka wasa'imina wasa'imati da maza wanda suke yin azumi da masu azumi mata wal hafizina furujahum da wanda suke kiyaye al'auransu ba sa jefa al'auransu zuwa ga alfahasha yawwa ko kuma inda Allah bai dace shi ba maza wal hafizati haka nan da su ma mata wanda suke kiyaye al'auransu da barin haram wazzakirina Allaha kaseeran sai Allah ya ce da kuma masu ambaton Allah ambato ne yawa wazzakirati da zakirai mata masu ambaton Allah yawa a'adda Allahu lahum maghfirata ubangiji ya tanada musu gafara shine zai gafarta zunubansu wa ajran azima ga kuma sakamakon wanda yake mai girma da ubangiji ya tanada musu to kaga a nan wajen ba wanda Allah ya ce kasirin su zikiri duk wata ibada da ka sani akwai iya inda aka ajiye ta yanzu kamar azumi ba za ka azumi na Ramadan ba sai Ramadan ya zo kamar zakka ba za ka yi zakka ba sai lokaci duke batun shekara da sharadi da aka saba jayyaba in kai ne so daya ba ta zama wajibi a kanka ba sai kuma sun kuma wajaba aikin hajji in kai kwaya din shikenan ka sauke bar Allah sai ni kuma nafila ba kai to amma shi zikiri ba sai Allah ya ce da yawa wazakirna Allah kaseeran wazakirati kaseeran saboda shi ambaton Allah da kuma su ake ka zama cikin ambaton Allah shine kaga shi yake cewa akwai zikirin lisani wanda baga mutum yana ta zikiri da shi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah ko kuma ta karatu alqur'ani yana ta zikiri yana ta zikiri to akwai ko wanda shi zikirin nasa yayi gaba abin da ya fada zuciya yana ta yin fikirin yake cewa da tafakkurin yana yin zikirin yana habartun ruhun ubangiji yana jin girman Allah a cikin zuciyarsa daga nan yana haka yana sai kuma fada muƙamin da zai dinga zikirin ba tare da kallafa wa kansa guduri ba zuciyar ma'ana ta tafi zikirin a wannan lokacin duk faɗin da ya shiga ba zai iya raba zuciyarsa da tunan ubangiji ba to kaga zikirin ya fi wancan shi wancan mai zikirin lisani ba maki yana zikirin ba zuciya tana can wani gantali shi kuma wannan yana zikirin zuciya ta karɓi abu ko bacci ya tafi zuciya tana tunan Allah don haka kuma sai ta ka muƙami na uku muƙami na uku kuma shi ne ga baki ɗorinsu ba zai manta da Allah ba duk wani haɗin da zai faɗa zuciyarsa kuma Allah tunan Allah to wanne ya kai ɗorinsu ba cikin zikiri ya kai muƙamin kisani kenan wanda ƙarshensa shi ne ma'arufa yawwa to shi yasa mi ta zikiri yawwa billahi a cikin hadisin Tirmidhi yake cewa ya rasulullah billahi ala amali qad shabbasani ka gaya min an ashirar da ni wani aiki wanda zan tabbata a kansa ya ce la ya zama da sadaka ba min zikirullah harshen kai zama kullum yana mai gayyata da zikirin Allah yawwa alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kullum suna cikin zikiri shi yasa kaga babu bukari ko wani babu ke cewa babu tasmiyati fi kulli halin wa inda ruqani babu kenan na ambaton Allah a gurin kowane abu wa inda ruqani yace har lokacin da mutum zai ji wa iyalansa ya ambata Allah shi zikiri kenan ko ta yana da zakaji an ga mai zikirin da zakiri yawa saboda haka mun san mutuwa da zuwa ko kuma so ake tazuba kana halin tuna Allah kana ambatan Allah na'am kuma ka
wa ma
akwai Zainab binti Jahsh wadda mahaifiyarta ita ce Umamatu ita kuma Umamatu yar Abdulmuttalib ce kaga ta zama mahaifiyarta ta zama kamar annabiya ce gurin shugaba yar gwamnatin Allah ce to sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren ita Zainab binti Jahsh amma da Zainab gashi Zainab saboda haka wannan fa abin sai fata ji abin da dane ta ga ta bukurashiya balarabiya jikar Abdulmuttalib dawo shugaba sallallahu alaihi wasallam ga ta kuma kikkiawa kuma ga shi kuma za a zo a hada ta da Zainab wanda shi kuma Zainab bawa ne a bawa ma sun ce shi baki ne to wannan abin sai ta mata yawa akwai ɗan uwanta shi ma a yi taɓa su suna da ɗaɗɗarar da su a ce a wura a wura mata kuma wani baki to sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin ai baya yiwuwa ga mu'mini in dai mu'mini ne ko kuma mu'mina mace idan Allah ya hukunta amra idan Allah da ma'aiki ya hukunta wani abu ma'ana ai to ai Allah ne ya hukunta wani abu ba Allah ne ya hukunta manzon Allah ya hukunta wani abu sannan kuma a sale su kuma suna da wani zabi daga lamarin su ga abinda manzon Allah ya hukunta su kuma nan wajen a ce ga wani abu da suke ganin sun zaba ya ce baya duwa haka wa man ya'sallahu wa rasulahu wanda ya saba Allah da ma'aikinsa wa qaddalla bayanan mubina wanda ya bace wa hanya ta dini bacewa wanda yake mabayyani to da wannan aya ta sauka wato dai duk yadda kake in dai zaka tafi annabi ba za ka shirya da Allah ba kaga ga irin darajar ta ga kusancin ta da annabi sharifiya ce jikin annabi ce amma da aka bujuro mata auren zai ta dauki ta dan tabi akan auren sai Allah ya saukar da aya karshe ma sai aka wannan ku wanda kai saba wa Allah da ma'aikata ku kabbaba da lalan baki dalalan mubina to sai ta yarda yawa daga nan shikenan sai ta yarda kuma shikenan kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam aka aura mata Zainab na
wani tauni an
kace amsuk alayka sadaka
ka rike matarka wata illa ka ji tsoshayi ubangiji a cikin sha'anin sakinka shi an ce zai yi bacin ya aure sai bai samu yadda yake sunan yi ya aure ka ba saboda haka sai zo kuma shugaba ya ce ya rasulallah in ne kuma firaha ya rasulallah sau nake rabu da ita abinda nake so ke nan rabu da ita to shi kuma sai shugaba ya ce masa amsik alayka zawjaka kai ne ka rike mata ka rike matarka wattaqillaha ka ji shayin ubangiji a cikin sha'anin sakin naka sai Allah ya ce wata kufifi nafsika mallahu mubdi kana koyewa a cikin ranka abinda ubangiji mai bayyanarta shi ne to a nan ne shi mufassir imamu mahalli gabaki ɗin malamai suka ce to alkamalillah yadda ya kawo a nan ya ce min mahabbata ya kusan dukkanin malamai sun ce ina haka ba ta yi a ce wai shugaba ya koyi wani abu na san ita Zainabu ai kayan alkali ne a mai ashafa ya kawo maganganu a kan wannan cewa ya ita Zainabu ɗin ai tana gidan manzon Allah tun kafin nan yana wani kuma duk dahar ma dai ɗan uwarsa ce yawwa to abin dai da malamai suka faɗa da wanda shi za a tafi a kansa kana koyewa a ranka mablahu biyu abin da ubangiji mai man bayyanar da shi ne an ce ubangiji ya sanar da shugaba cewa a ƙarshe fa Zainab Zainab binti Jashin matarka ce to shugaba kuma ya san wannan ubangiji ya sanar da shi to wasu suka ce to wannan abin ne shugaba bai bayyana shi ba shine wata hashen nasa kana shayin mutane shayin da ake mutane shayi ne na ishfaqin tussa mutane saboda a lokacin sun tafi akan tabanni ana ganin zai buɗa ne da shugaba haka suke cewa idan ya zo kuma ya bayyana kuma zai aure ta to duk wanda ya magana kuma sai ya halaka kana taɓa wannan jalibin kuma sai mai halaka to shine shayin da ake shine wata hashen nasa shine ana shayin mutane don kisa halaka wallahi uhibbu an tahshahu Allah shi ya cancanta da a ji shayinsa a cikin komai falan ma a ba zai yi na wasara to yayin da zai yi ya gama buƙatar sa da ita ya zama baya buƙatar ta Allah ya ce zawwajna ta ha mu sai muka aura ma ita wani aure ba ta ɗaya wannan auren ba sai ga annabi Allah ne da kansa ya ɗaura auren Allah ne wani yi ka san duk wani aure ba a daka turo ke da gaho to shi manzon Allah a dan wajen Allah shi ne wani yin Allah shi ne auren da baki ɗaya shi sa ya ce zawwajna ta ha sai muka aura ma ita an ce kamar yadda ya zo a cikin ruwayar Muslim lokacin da ubangiji ya saukar da wannan aya cewa an aurawa shi kuma zai biya rabu da ita cewa an aura shi wa sallallahu alaihi wasallam da binti Jahsh an ce maza da sai kira shi Zainab din sai ya tura shi gurin ta ya mata magana akan sha'anin auren ta an ce shi kuma sai ya tafi kaji imani yana zuwa an ce saboda haiba yanzu kuma ka zama irin cikin mata mu'mina an ce sai ka kallon ta sai ya juya kawai ya isar da sabon annabi ta kuma sai farin ciki ya kama ta kuma an ce shugaba sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ne daura auren haka aka zo gurin ta babu sadaki dai Allah ya yi ka san ku dai aure sai ana walana ka ha hakke ce ku zalal billahi wa bihi sadaqi wa shahidi adala to Allah ne ba da sadaqin Allah ne kuma ya shaida ko sai mene ne kuke ba wa shahidi adala to dai Allah ne yi wannan abu sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi yake cewa alwaliyul akbar Allah shi yake da shi auren da kansa shi yasa da kanta ita ma wani bin din tana tare da Sayyida Aisha a gidan shugaba sai ta binta alfahari ta ce ku dukkan munku iyayen ku ne suka daura ku ba aure da shugaba ni kuma zawwaja lillahi samai sai ta ce ni kuma Allah ne daura mu aure na shi da kansa Allah ne daura mu aure na shi yasa shugaba kowa wajen ta aka shigo ba dan aka fashe da ko wani wani ko wani sadaki duk Allah ne yayi kaga Allah ne ya ce zawwajna ka ba ka daura maka ita shi shi ne fadar ana da yadda yake masalaki da izinin ba tare da izini ba wa ashba al muslimi da kusa wal hama
Allah
a lokacin kuma annabi ba shi sa da Imam Bukhari ya rawaito a cikin hadisin Allah yake cewa ma awlama annabi sallallahu alaihi wasallam ala ahad min nisa'i ma awlama ala zainaba binta jahsh shugaba sallallahu alaihi wasallam a duk matansa babu wata wanda aka yi mata walima aka yi walima na aurenci irin walima sai da benin zaina yace yace ma annabin da ki sallallahu alaihi wasallam ala ahadin min nisa'i ma awlama ala zainab binti jahsh shugaba sallallahu alaihi wasallam bai yi walima a sa'i daga cikin matayinsa ba irin yadda yi walima aka walima sai da zainab binti jahsh ana sai ce awlama bi shatin dabba aka samu ko dan ce shatin ba wani akuya ce shatin ba rago tunkiya duk dankin shatin ne ba sai wani akuya ba cikakken dabba aka samu da ita aka yi walima aka yanka kawo wasu kamar irin su safiyatu kawo su kuma haisu ne sha'ir ne aka samu a kwaranta shi aka to amma ita nama aka samu aka yanka dabba aka walima bikin nata sai da zainab kuma an yi bikin nata ne a cikin shekara ta biyar da hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ta zo ta zauna a ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shi ne kaji wani hadisi na cewa kana baitul ladhi kana sa'il nabi sallallahu alaihi wasallam hizbayn kamar bangare biyu ne a gidan shugaba hizbun fiha aisha ne dai bangaren akwai sai da aisha akwai ita hafsa akwai saudud akwai safiyatu dai bangaren kuma akwai rabuwar mata manzo Allah shi ne har kaga ita sai da zainab wata rana ta zo sai da fatima take cewa sai ta ga shugaba wa duk wanda zai kawo hadiya sai kawo hadiya a ɗakin sai da aisha lalle duk wanda zai kawo hadiya kawo a ɗakin kowa daga aka ta tura sai da fatima sai da fatima sai ta ga shugaba ya ce yanzu ba za ka so abin da nake so ba irin abu ba kan ce ba yanzu ba za ka so abin da nake so ba aka ga abin da haka sallallahu alaihi wasallam suraka kuma ita sai na zainab ita ce ta fara komawa ga Allah a cikin matakan manzon Allah bacin jiran manzon Allah da shekara kuma da manzon Allah ya fada ya ce wanda za ta fara rutsuwa da ni wanda ta fi ku tsaye da hannu to sai su ta tsaye gwada hannu ina take tsaye da hannu ni zai da Allah ka ce ashe mai sadaka wanda ta fi sadaka ake nufi sai sai da ashe sanye da zainab ce ta fi tsaye da hannu wajen sadaka ita ce ta riga komawa a cikin matakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karama siya kai na ya kuna annabi mu'minina harbu Allah ya ce dan kar a samu kunci a kan su a wajen su mu'minai fi azwa da aliyahin a cikin auren ƴaƴan su na kiranye wanda ba ƴaƴan su na hakika ba idza qadamu hum wa qara idan sun ƙara buƙatar su da su wa kana amrullahi maqbula lamarin ubangiji ya kasance abin zartawa fatiha da salatul fatiha
الحمد لله.